dawo da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro, shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma suna iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar ta Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma tun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe yana yada zango ne a kasar Kamaru tare da wakiliyar mu a can Maimunatu Sadu, wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a sake gyara zama. A ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Masu sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin yau da gobe. Kamar yadda muka saba a koda yaushe, maudu'in da muka dauko yana da muhimmanci da gaske saboda matsalar da mata suke fuskanta ko nace kalubale da mata suke fuskanta a zamantakewar aure ko kuma yayin da suka rabu da mazajen su, wanda mazajen ke watsi da yaya suke bar wannan ragamar da ke kansu ga mata. Inda a halin yau na tuntubi mata biyu wanda za mu tattauna tare da su game da ainihi wannan lamari da a koda yaushe ake fuskanta. Da farko dai muna tare da Hajiya Habiba wacce take cikin wannan yanayin din, sa'annan kuma muna tare da Hajiya Balkisu wacce tsohuwar ma'aikaciyar kula da iyali da zamantakewa ne na wato service social, wacce za ta wayar mana da kai game da yanayi da hukuma take tafiyar da batun maganar zamantakewa, kula da yara da kuma zamantakewar aure. Ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda wannan tattaunawar za ta kasance tare da manyan baki na. Hajiya Balki, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kin ji dai shimfidan da nayi game da wannan maudu'in da zamu tattauna akai, musamman ga mata waɗanda suke fuskantar ire-iren wannan matsalolin din, ta yaya ne za su fara, musamman kamar mace ce yau miji yayi watsi ya barta da yaya, wata hanya ne za ta fara riƙewa ko na ce wata igiya za ta fara riƙewa saboda ta yi ƙoƙarin wato fidda kanta cikin wannan lamarin ɗin.
To wannan sujanmu na yau nan gaskiya yana da mahimmanci sosai, domin mata dewa suna fuskantar wannan irin matsayi, suna wato kalubale za ce ko kenan. Mata dewa ana tsintan su a irin wannan matsayi. To a farko dai abinda zan iya faɗa, kun san mace wato uwa tafi shakuwa da yaranta. Wato ta fi kula da yara. To a hakan wasu mazan suke profite, wato suke daukan ya za faɗa ne. Wato suna profite da sai su sallama wa uwa da yara. Wato kin yi magana akan cewa an zo rabuwan nan da kuke gani, wato abu ne abinda yake wucewa a wannan lokacin. Abu ne da watakila an daɗe ana yi. Wato ma'ana shi wannan mutumi da zai saki matarsa ya batta da ƴaƴa. To idan kika lura dama tun suna tarin ma matar ita tafi kula da ƴaƴan. Wato kaman cewa dama halinsa ne. Yanzu idan rabuwa ya zo kuma ta tafi yara sai su bi uwansu, wato domin sun ga cewa a nan ne za su ji daɗi, a nan ne za su samu kulawa. Sai ku ga yara sun bi uwansu. To shi kuma dama ba kula su yake yi ba shi ya sallama.
A matsayinki na tsohuwar ma'aikaciya mai kula da iyali da kuma zamantakewa, misali ita wannan baiwar Allah wacce take cikin wannan yanayin da miji yayi watsi mata da ƴaƴa, saboda kin san a nan ƙasar Kamaru akwai waɗanda suke yin takardar aure da waɗanda ba sa yin takardar aure. To misali ga wacce take da takardar aure, wasu ƙofofi ya kamata ta buga saboda samun mafita dangane da yanayin da take ciki kuma take fuskanta, musamman idan mijinta ma'aikaci ne na gwamnati, a'a kuma wato ainihi yana cikin kamfanin private ne. Ta yaya za ta bi, wasu hanyoyi ne ya kamata a ce ta bi saboda ainihin ƙoƙarin ƙwato haƙƙinta da na ƴaƴanta?
To dai zan fara gaya muku maganar matsayin ƴaƴa, domin kin yi magana kin ce masu takardar aure. To a yanzu a shari'an Kamaru maganar takardar aure bai shafi yaro ba. Wato ma'ana duk ƴaƴa matsayinsu ɗaya yake. Wato da wanda aka yi takardar aure aka haife shi a cikin wannan auren, da wanda ba yi takardar aure ba, wato in dai zamanin da aka haifi ɗan nan uba ya je ya ɗauki takardar aihuwa ya je gaban hukuma ya ce to jinjirin da baiwar Allah wannan wance kaza ta haifa ni ne uban ɗan, to an saka takardar, an saka sunan shi a cikin takardar haihuwar yaro. Wato shi wa yaro takardar haihuwa ya sa sunan shi a ciki a matsayin shi ne uban yaro. To da wannan yaro wannan da wanda aka haife shi da takardar aure a yanzu a Kamaru tukuna matsayinsu ɗaya ne. Wato babu kuma bambanci kamar da da ake cewa wannan an haife shi da takardar aure, wannan kuma ba yi takardar aure ba, wannan an shafe shi.
To yanzu kamar yadda ita Hajji Habiba ta yi bayani akan cewa ta je masarauta ta gai ga hukuma, sa'annan kuma bayan ta je wannan ofishin kula da iyali service social kamar da kika ce ba a cimma nasara ba, ya kai ga ta je wato ma'aikatan shi wannan uban ƴaƴan tandin. To a hakan da ta yi daidai ko dai a'a ko kuma ta yi hanzari game da wannan kofar da ta je ta buga?
Wato abin da yake faruwa a cikin wannan magana shine ta yi wato kawai ya za faɗa ne ta ci da zuci, wato ta yi sauri da ta je service social, ba ta ji daɗin service social ba sai ta wuce ta tafi gurin aiki. Wato da ba ita bace za ta je ma'aikatan ɗin, su service social din su ne za su yi shedan cewa sun yi bakin kokarinsu ya ki ji, to su za su tashi su je ma'aikata, kuma ba da baki za su tashi ba, rubutu za su yi wa ma'aikatan shi su ce to gashi yanda aka yi, ga wani kaza yana aiki a gurinku, baya kulawa da iyalansa, baya kulawa da yaya, baya biya musu sukur. To kun ga a wannan lokacin ba yanda za a yi, ma'aikata tilas ne a gurinsu su cire wannan wato zama za a yi, service social ne ma za ta gaya musu ga kazan da za a dinga cirewa a cikin kudin shi ana ba wa matan shi an direct, wato ba tare da wai shi ne zai dauka ya bayar ba, o'o ita ce za a ce to ga nata muntan din da za ta dinga zuwa tana dauka cikin albashin shi za a cire. To sai ta yi sauri ta tafi da kanta, kin ga tafiyan da ta yi da kanta nan sai zama kaman wani arrangement za a je yi kawai, kaman dai ta kai kuka ne. Amma in service social ne suka tashi suka tura wa ma'aikatan takarda cewa ga wani ma'aikacin ku wani kaza, ga abin da yake ciki, ga yanda yake yi, mun ce gashi a cikin albashin shi a cire wani a dinga ba wa matan a cikin hannunta, to hakan zai in ta hakuran hakan zai, service social suna da wannan mukami.
To wani kira zake wa mata saboda su daina zama a gida ba tare da wato suna bayyana matsalolinsu ba, kuma akwai matsala guda wanda zaki gani cewa iyaye mafi akasari zaki ga suna ce yi hakuri, mai yasa wa ya mace kawai ake ba wa hakuri, wato ba a neman a san yanayin da take fuskanta ko matsalar da take fuskanta a gidan wato aurenta.
To a gaskiya iyaye su hakurin da suke bayarwa suna nema ne su ga cewa yarinya ta zauna a ɗakin aurenta, yarinya ko mace, wato suna duk kokarin da za su yi su ga cewa ta zauna a ɗakin aurenta. Amma zaman din wata sa'in ba daɗi kuma yana son gyara, to haka ne ba za su gyara ba sai su ce a yi haƙuri. Kuma tun farko maganar mace da miji, maganar yara maza, tarbiyyar da ake ba su ba fiye ba su tarbiyyar na zamantakewan aure ba, ba gaya musu menene mace, menene haƙƙinka a kanta, menene haƙƙin ƴaƴa a kanka kai uba. To sai abu ta ɓaci, sai a ya zama a soma surutai ana maganganu, amma tun a farko ba a gaya musu wannan, ba a tarbiyyantar da su a wannan. To ni wannan ne babban, wato yara maza samari matasa ba sai sun yi aure ba, ba sai sun samu ƴaƴa ba, wato kamata ya a dinga gaya musu kaman da ake gaya wa ƴa mace tun tana ƙarama, a'a ki koyi girki, ki koyi shara, ki koyi goge nan, ki koyi gyara, tun tana ƙanƙanuwa ake gaya mata, domin wata rana za ki tafi gidanki. To yaro namiji shi ma ya kamata a dinga yi masa irin waɗannan maganan cewa kai ma za ka girma, za ka samu ƴaƴa, za ka samu iyalai, haƙƙinsu a kanka yake, wato ana gaya masa wannan na shiga kunninsa.
Malama barka da yau, kina iya dai ke gabatar da kanki.
To sunana dai Habiba Awal, sarauniyar mata na Bunaberi take kula da bangaren shashin mata da kayan affairs social, kuma ina shugaba a cikin kungiyar Femmes en Main Volontaire de Bunaberi da muka kafa yau shekara kusan hudu kenan, da kuma ina nan shugaban Association des Leaders de Demain pour le Développement, coordonnatrice régionale na nan littoral a nan Douala. To kuma ina shugabanci kuma da shashin siyasa da shashin siyasan nanan shugaban mata, duk dai abin da ya danganci mata ni ce shugaba a nan Bunaberi, da ta shashin siyasa da ta shashin shefiri da kuma ta shashin association, ina da nawa association na kaina na Femmes en Main Volontaire de Bunaberi da muke taimakawa marayu, kuma na kayan fi sabilillah in an tuntubo mu muna taimakawa.
Hajiya Habiba kenan dauke da huluna da dama, shugabar mata a masarautar Bunaberi, sa'annan kuma shugabar mata ta bangaren siyasa a jam'iyyar RDPC kenan, wato jam'iyya mai ci a nan kasar Kamaru, wanda ku kwashe shekaru da dama kuna kan ragamar mulkin kasar. To fata alkhairi Malama Habiba, amma kuma kina tafi ne da wasu matsaloli wanda baki kadai ke ciki ba, mata da dama suna fuskantar ire-iren waɗannan matsaloli game da zamantakewar aure. Ake fuskantar irin wannan matsalar ɗin wanda miji bayan ya rabu da matarsa sai ya janye hannunsa kwata-kwata akan waɗannan yaran, ibarwa mace ragamar kula da wannan yaran. Yaya kika tsinci kanki cikin wannan lamarin?
Ni uwa ce, kuma ina da ƴaƴana biyar, duk ƴaƴana kuma mata ne. Yau na tsinci kaina da mai gida nan da ya tafi ya bamu da ƴaƴa biyar, bai kula, ba ci, ba sha, makarantansu ma baya bayarwa. Mun je gidan sarki, an yi magana, an tattauna, ba abin da ya sake. Na je affairs social, mun yi magana, an tattauna, in an kira shi a wani waje she ya fitar da magana, ƙaryawo ya yi ciwo, ya je dabta, bai da kuɗi, wata mai zuwa in ya samu kuɗi zai bayar da kuɗin yara, zai bayar da kuɗin abinci. Yau nace miki, ni kaɗai nake fama. Ina dan kasuwanci na, ina dan shiga da fitan da nake yi na kasuwanci na, in yi abu kaza njin baya waje kaza, in yi abu kaza njin baya waje kaza, yara na ba su taba kwana da yunwa ba, kaman cewa uban su na nan da rai, kuma bai nan da ni, yana nan da rai, yana sani cewa su na nan, kuma bai kula da su, bai turo musu da ci da sha, bai komai. In an yi mishi magana ya ce in ya samu zai yi, daga baya mun ana kiran shi ma wayansa ma bai wucewa. To ni ba zan iya in bar ƴaƴana ba, kuma ko ba zan iya yin da ƴaƴana ba, ƴaƴana ne ni na haife su, kuma ƴaƴa mata nake da shi. Saboda haka ma abin yake min ciwo da yawa, domin tabbiyar ƴaƴa mata ba abin wasa ba ne.
Naji kamar yadda kika ce bai bada komai, shin yana aiki, akwai sana'ar da yake yi wanda kuma kin san cewa yana samun kuɗi a wannan sana'ar, ko kuma wannan aiki da yake yi amma kuma ya ke kashe ƙasa baya ba ku komai?
Hajiya Maimuna, yana aiki, yana sana'a, kuma ana biyan shi kowane wata a sana'an da yake yi. A somi da lokacin da ya soma aikin shi, in ana biyan shi sai cika kaman in za biya shi kaman katoban mi, sai cika jaka shi ya ce na wata guda kuɗin abinci, in ce bai isa ba, duk da haka ma zan ɗauka. Sai na hada da su bashi a anguwa, in san ce duk da haka dai zan ɗauka, in san ce wanda gashi nan dai, amma ana biyan shi bai ban daidai dai, dan wanda yake bani ma sai ɗauka ina kokari da shi. Sai naga kaman cewon ɗaukan man da nake yi, sai yaga kaman cewon ma yana da yawa, wani sai rage har jaka 15, wani jaka 10, kuma da ƴaƴa 5 da kyar kafin ma ya bani. Sai mun yi fada, sai na an kai kara, sai an yi kaza, sai an yi kaza, sai an tara dai mutane, an yi mishi magana, sannan ma ya cire dan wannan a cikin haki na da ni da yara ya bayar. Daga baya zo ya yanke ma bai bayarwa. Kuma wani sa'i ina dan kasuwa na, ina da mashin nika na, ina dan kasuwa na girki, ya zo ya sa mai zauna ya ci kudin shi bana ganin dala, haka ya bani da ni da ƴaƴa. Sukul ƴaƴa shekara 2 kenan ni ce mai biya musu makaranta. bai kula bai komai kuma ba ruwan shi ya'ya biyar kai yata ma na karshen nan da na haife ta ko kush daya bai saya ya kawo dokta wai gashi nan kush na haihuwan yarin ya ba she na kai kara kira wan shi kira iyaye shi yi magana su ma kansu ba su kula wan shi ne yazo da kayan haihuwan matan shi da ta haihu kayan da ya sauka aka dauka aka saka mai ya'ya na me ban gani ba na wulakanci yau da ni mace ne da ban iya wani sana'an hannu ba da ban iya nima nema ba ban san da ya zan yi da yara na biyar nan da nake da su a hannu na ba
yanzu kamar yadda kika cewa kin je wajen masarauta har yanzu babu abun da ya canza sa'annan kuma kin yi kokari kin je gidan gwamnati waɗanda suke kula da iyali da zamantakewa har wa yau babu abun da wato ya canza shin kina ganin cewa kin tabo ainihi kofar da ya dace ko dai a'a ainihi baki bibi wajen da ya kamata a ce kin bi ba shi yasa har yanzu kuke zaune ke kike biya wa ƴaƴa makaranta na boko ke kike biya kuma na makaranta na addini sa'annan kuma ke kike kula da cin su da shan su
a yanzu dai zan ce na dan samu mafita tunda bai yi sati biyu ba ma kenan da naje ma'aikatan su babban ma'aikatan su da naje akwai wata mace a can da take kula da resources human kayan resources human a ma'aikatan su inda yake aiki naje na same ta muka yi magana ne mata bayani na gaya mata matsala da muke ciki ta tambayi takardan aure na domin muna da takardan aure na gwamnati ta tambayi takardan aure na da takardun haihuwa na yara dun na yi photocopy na bata ta dauki lamba na tace za ta kira ni to a washe gari da safe ta kira ni tace ta kira mai gidana ta yi mishi magana kuma ta bashi kasheji ya ce mata bai da kudi wata mai zuwa in aka biya shi zai kawo kudin su kuri yara shine ta kira ni take gaya min ta ban hakuri tace kaman da na saba hakuri in yi hakuri amma wannan karo kam tun daga yanzu zai so ma kula da ƴaƴan su in bai kula ba zai iya batar da wannan aikin shi da yake yi shi nace to ba matsala Allah ya sa da yanda ya fadan nan ya rike alkawarin shi domin haka yayi lokacin da muka tafi wajen service social aka yi magana sai aka sa mata in ta sa shi yayi sai yace a cikin watan October zai so ma biya ba da kudin abincin yara maganar makarantar su zai kula dai da ƴaƴan shi yanda ya kamata tun wannan lokacin da ya fita wannan wajen in bai kuma zuwa ba tana kiran shi ma wayan shi bai wucewa ita ma ta kira ni tace in na gan shi ko kuma in je in fada a gidansu tun da yake yayi sun yi engagement bai dauka ba to yanzu za ta dauki takardunmu ta kai wajen hukuma a gaba to she na gaya mata gashi abin da ya wuce na je wajen aikin su nayi magana da matan da take kula da shashin resources human ga abin da tace yanzu she mu jira nan da December 12 ga watan nan abin da ya fada in bai aikata ba anan ne za a san matsayin da za a dauka akan shi
to ni shin kina da iyayenki a raye har yanzu saboda duk maganar da kike yin nan ban ji kin ce iyayenki sun taimaka miki ko kuma sun yi kaza da kaza cikin wannan wahala da kike sha da wannan mai gidan naki domin duk maganar da kike sai kike ya kin je kin fadawa nashi iyayen ne to naki iyayen fa ba su yi kokari sun tsaya miki cikin wannan lamarin ba saboda kokarin kwato hakkinki da irin wannan wahalhalun da kike sha
Hajiya Maimuna wallahi na manta wannan bangare gaskiya iyayena sun yi kokari da ni domin a lokacin man da bai samu aiki ba babana shine mai min cefa ne yana kamin muna dafa mu shi da yara lokacin ma ina zama a wani a lungu ɗaya muke zama da ƴaƴa biyar a lungu a kusa da kakansu aka ba mu wani lungu anan muke zama da ƴaƴa biyar iyayen shi na nan suna gani ba su ce kala ba har ya zo ya samu aiki kuma aikin nan man da ya samu wani kawuna ne ya samu mishi wannan aiki muka fito a can lungu ɗaya inda muke muka samu matsala da kakansa ta kore mu muka dawo a gidan mu muke zama a gidan babana muke zama kuma babana shine mai cefa ne sa'i in ban da shi babana shine kowani sati yana bani jaka 15 kudin cefa ne in dafa mu ci tare da shi shi yana nan yana aiki yana samun kudi bai bayar da kodalan shi bai bayarwa ni da yara na uban mu ne mai mana cefa ne sannan ina nan da miji abin da yake ban haushi kenan abin da ya ban takaici kenan sannan kuma mahaifiya na alajikanta da rahama ita ma ta yi kokari sosai haka lokacin da ina hayun nan ita take yi mini su kayan haihuwa su sabulun nan sannan suna fami haka nan a hada mini
to kun ji da yadda hiran ta kasance tare da wannan bakin nawa
Mai munatu Sadu da tawagarta. Kafin mu yi sallama da ku, za mu leƙa ɓangaren kwalama.
A yanzu dai za mu garzaya ga Hajiya Maimuna wacce yau ita ce za ta sanya mana wato abu a cikin tukunya. Hajiya Maimuna gare ki muke.
To gaskiya yau abin da za mu girka shine miyan sanga. Miyan sanga dai miya ne wanda ake yi da masara. Da masara da ganyen rogo ko kuma ganyen kumbi amma yawancin yawun dawa ne wannan girki aka fi sanin su da wannan girkin to sun fi da ganyen rogo zaka dandaka ganyen rogon ka kin tafasa kin cire ware baya ga haka kuma zaka nemi kwakwa zaka tafasa kwakwan ki idan kin tafasa kwakwa zaki dandaka to wannan ruwan kwakwan da shi ake wannan girki sai ka juye akan ganyen rogon da kika tafasa ki juye akai ya fara tafasa sai ki zuba shi kuma masara da totuwan wani ake jejjefa wani kuma zaki kankare shi tukunna da wuka zaki kankare ba baballewa guda-guda domin mai sa bai nuna da kyau shi sa ake zaftarewa da wuka kafin idan aka dora a wuta zai ta nuna abinda kuma yake sanja ɗanɗano ko yake ƙara ɗanɗano wannan miya shine itacen home akwai wani itace mai ƙamshi to shi ake jefawa a ciki bayan an jefa a bashi ta tafasa ya nuna sosai shikenan ganyen miyan muna sanga ya nuna shine miya shine to dai yawun dawa su ne mu baki masu mahimmanci na kasar Kamaru kenan idan ana daukan ka da mahimmanci za a yi maka wannan abincin gaskiya kuma yana da wahala ne kar ku ga na fade shi a takaici hakan nan amma yana da wahala ne
masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin Maimunatu Sadu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin Fiona wa mainan dudu da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.